tambaya ta farko mai ita yana cewa ka faɗa a cikin karatunka da ya shuɗe lokacin da kake fassara suratul an'am wajen wannan aya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, cewa dukkan mutumin da ya karanta wannan aya ba tare da yayi tunani akan ta ba, to azaba ta tabbata akan sa. Menene karin bayani game da mu masu karatu na allo wanda wani lokaci sai mutum ya rubuta tumini ko rubu'in da ya kunshi wannan aya ya kuma maimaita sau adadi da dama ba tare da ya taba tsayawa ko sau ɗaya yayi tunani ba, mu ma wannan hadisin ya shafe mu? Na jin kun fahimci tambayar sa. A lokacin mun karanta hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dake fa'idantar da haka, cewa ana buƙatar lokacin da mutum yazo ayar lalle ya tsaya yayi tadabburi. To idan mutum zai karanta ta sama da sau ɗaya a lokaci guda, tunani a karan fari ya ɗauke masa ba sai ya sake maimaita tunanin ba a karo na biyu da na uku har zuwa na ɗari, amma ya shuɗe ba tare da yayi tunanin ba, shine abinda hadisin ke magana a kai. Domin manufar saukar da Alƙur'ani mai girma shine don mutane su fahimci ayoyinsa, ayoyin kuma ba a iya fahimta su sai an yi tadabburi. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab, littafin ne da muka saukar da shi a kanka don mutane su yi lura da ayoyinsa. A tadabbur a cikin larabci shine ijalatul fikri, mutum ya kai ya komo cikin tunaninsa game da me wannan aya ta kunsa, me tace a yi, me tace a bari, wane irin hikimomi suke cikinta. To wannan kuma kowane mutum gwargwadon faɗin tunaninsa game da aya, gwargwadon faɗi da yalwar iliminsa. Mutumin da yake da ilimi mai yawa ya sha bamban da wanda yake tsaka-tsakiya, mutumin da yake da ilimi a mataki na tsaka-tsakiya ya sha bamban da wanda yake ɗalibin ilimi ne farko a fagen neman ilimi. Don haka dai mutum kowanne zai yi daidai ikonsa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma dai makasudi ya dan uwa, lokacin da kake karatun Alkur'ani ko kake sauraron sa, lalle ya kasance kana tadabburi, tunda manufar saukar da Alkur'ani shine tadabburi. Mutum ya yi tadabburin ayoyin da ke ciki dan kuma ya fahimce su, ya aiki da su, ba kawai mutum ya karanta kadai ba, ba kuma mutum ya hardace kadai ba, a fahimtar ayoyin da aiki da su. Wannan ne yasa sahabbai suke daukan lokaci mai tsawo ba su har da shi Alkur'ani ba, domin suka dauki aya goma goma ne, waɗansu su aya biyar biyar, kowace aya goma idan mutum ya dauka baya ƙara wata goma sai ya iya karatunta, ya fahimci ma'anarsa, ya yi aiki da ita. Wannan shine tsarinsu na karatu na haddan Alkur'ani. Shi yasa sai a ce wani ya yi shekara takwas bai haddace suratul Baqara ba, wani ya yi shekara uku akan Ali Imran, wani ya yi shekara biyar akan suratul Kahf. Ba daƙilewar ƙwaƙwalwa ba ce da rashin fahimta ta sa suke yin haka, a tsarin da suka ɗauka na karatun ne yasa suke yin haka. Shi yasa a datin idan an ce Alƙurra'u ana nufin mutanen da suka haddace Alƙur'ani, suka san ma'anarsa, suke aiki da shi, su ake kira Alƙurra'u. Amma a yau ko idan an ce Alƙurra'u mahaddata, ma'ana waɗanda sun haddace Alƙur'ani ko da ko ba su san ma'anarsa ba. Kaga akwai bambanci tsakanin makarantan da makarantan yau. Makarantan da jama'u baina al-jawdati fil qira'a ma'a fahmi al-ma'ana ma'a al-'amal bi muqtada ma qara'u, wato ga kyawun karatun, fitar da makaribul huruf, sifatul huruf, bin ka'idoji wajen karatu, sannan kuma ga fahimtar mai karatun ya kunsa, sannan kuma ga aiki da abin. Shi yasa ko rundunar yaki za a shugabantar sai a ce ina muhaddisi, wa ana ganin cewa ayoyi za su ja hankalin shi ba zai biya da baya ba. To wannan haka ake so tsarin mana karatun Alkur'ani ya zama. Allah ya yi mana zaman kasa. Wannan yana cewa ko wani ɗan'uwa yana halarta wannan darasi duk shekara, ba shi da lafiya, yana buƙatar ƴan'uwa su sa shi cikin addu'a, Allah ya ba shi lafiya. Dukkan wani wanda ba shi da lafiya a gida ko a asibiti, Ubangiji ta Allah ya ba su lafiya. Wannan yana cewa a yi gargaɗi ga yara matasa da 'yan siyasa suke amfani da su wajen shaye-shaye da liƙa hotuna da kashe juna da sarar juna da adda ko takobi, ko suka babu wannan barna ce. Don haka ma guguwar siyasar da ke tafe ta 2007 take da hatsarin gaske sama da wanda suka taɓa shuɗewa a baya. Kun san saboda me? Shekaru guda bakwai ɗin nan na yanzu wanda suke dab da shiga takwas, na jamhuriya ta uku din nan ba a taba samun kudi ba a Najeriya ta irin Najeriya tunda take tunda aka halitta Najeriya ba ta taba tara dukiya ba wanda kuma ta shiga hannun masu mulki irin waɗannan shekaru bakon karshe da muke to saboda haka galibin kudin nan kuma kadan ne waɗanda ake wa talakawa hidima da su kadan ne ake amfani da su dan raya ilimi dan gina asibitoci da kiwon lafiya dan gyara hanyoyi dan kula da harkar tsaro dan kyautata wa su kansu jami'an tsaro dan su tsare lafiya da rayukan jama'a kadan ne ake amfani da su ta hanyar haka sauran duk mutane sun mayar da su mallakar su sun bude asusu a bankuna na cikin gida da na kasashen waje suna investing din kudin talakawa sun mayar da su nasu na kansu to wannan tasa yanzu kowa yana son sai ya hau mulki wanda yake kai yana son sai ya zarce wanda bai hau ba yana son sai ya kwace to tsakanin mai so ya kwace da mai son ya zarce kuma kowa ya tanadi yan daba da yan tauri da yan sara suka waɗanda zai ba su naira 1,000 a cikin naira 1,000 shi zai bayanin yadda za su kashe ba su za su sarrafa yadda za su kashe ba naira 1,000 a cikin naira 1,500 wannan ta madarati a baka kuma fasta da adadin da ake son ka liƙe ko da daddare ko da rana sannan kuma 300 wannan kuma na kwaya ne sannan 200 kuma na wake da shinkafa ma'ana su za su sarrafa ma yadda za ka kashe kuɗin kai a ƙarshe mai ka tsira da shi babu abin da ka tsira da shi dan saboda sai ka sha kwaya ko sai ka soki sai mutum ya shaki solisho sannan zai fit hankalinsa zai bace daga jikin shi yayin da aikin ta'addancin da zai yi yaje ya saru wani dan cimma manufar wani ya kace wani dan cimma bukatar wani yayi illa ga wani dan biyan bukatar wani idan ka tashi ranar tashin kiyama kace da ubangiji mai tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda aka kashe da zalunci ranar tashin kiyama zai shake wanda ya kashe shi gajini na kwarenya a wuyansa ya tsaya da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi wani dan me ya kashe ni mene ya kashe ni mene masa to dan saboda haka ya kamata mu zama masu hankali kar mu bari bayan mutanen nan sun hana mu ingantaccen ilimin da zamu samu na firamare da na sakandare kuma su zo ragowar kwakwalwar tamu su dakilar da ita da kwaya da shorisho sannan kuma su ba mu makami dan mu je mu kare musu akwatunan ranar zafi wallahi duk wanda aka yi haka da shi yayi hasara duniya da lahira a nan duniya ba abin da ya kulla a lahira kuma wuta tana jiransa dan ran mummuni yana da tsada ran mummuni yana da kima a wurin Allah ran mummuni yana da daraja ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gindin Ka'aba ya kalli Ka'aba ya kalli mutane ya ce ya ke Ka'aba ke ce wuri mai alfarma ya ɗakin Ka'aba kai ne ɗaki mafi daraja a ban ƙasa tare da haka ran mummuni ya fi ka daraja a wurin Allah bawa mummuni da Allah ke kishinsa wani ya baka makami ka je ka kashe don cimma manufarsa ko don kai wata manufa taka ta kai kaɗai don haka ya kamata matasa ku yi hasara ni ban ce karfi karbi kuɗi mai da an baku dan aljihun ku baku ko kuma mutum ya muku nasiyar rubuwa kuɗi shi me yake yi za ku karba ku karba amma ku yi gaskiya ku karba ku yi adalci ku karba ku tsaya ku kare wanda kuke ganin shi zai inganta rayuwarku halin da muke ciki hali ne mafi tsanantin hali ba a taɓa shiga irin wannan hali ba a Najeriya da talauci da wahala da fatara sannan kuma ga kuɗi da yawa ɗin amma rashin ingantaccen shugabanci ya jefa mu halin da muke ciki ka duba jami'an tsaro kana zaune a Sokoto a yi maka transfer mai Maiduguri ko daga Maiduguri a kai ka Sokoto idan an kai ka Sokoto nan ba dangi iya ba mu naba ba kana da mace ɗaya da ƴaƴa bakwai ba ruwan kowa da inda zaka zauna kai dai ka je kai reportin a Sokoto rana kaza ga watan kaza ba haka ake musu ba sannan bindigogin su irin dogaye rabi ita ce rabi karfe tun wanda sauran mulkin mallaka suka bar mana dan girman Allah ya za a yi tsaro ta wannan hanyar su kuma yan bashi da manyan makamai ta za a yi harkar tsaro a irin wannan yanayi ga wahala ga ba su da ingantaccen tsarin a kiwo ta lafiyar ƴaƴansu ba wanda ɗansa yake da future shi kansa ya riga san haka ya kalli ɗansa na jin tausayinsa bai ci bai sha ballanta na ilimi ballanta na kiwon lafiya ya za a yi tsaro ta wannan harkar sannan kuma akwai kuɗin ba wai babu ba amma waɗansu mutane sun mayar da su nasu su kaɗai lahira akwai bayani ubangiji ba zai kyale waɗannan al'amuran su tabo haka ba lalle ranar tashin kiyama sai an yi kididdiga abinda ka dauka da abinda ya dauka da abinda suka dauka da abinda kuka dauka wallahi tallahi sai mutum ya yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama babu yanda za a yi wuce a haka ba zai taɓa yiwuwa ba ya wuce a haka kar ka dauka kasibul lis kar ka dauka duk abinda ka samu a maho ba wani nan akwai kiyama tana nan tana jiranka tana nan tana jira nan tana nan tana jira mu duka kowa za a yi maka sakamako gurgurdan irin aikin sa aljaza'u min jinsil amal fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara amma mugun tanadi da waɗansu daga cikin ƴan siyasa suke a yanzu na tusodan alƙalin dinnan abin yana daban tsoro jami'an tsaro su fi kowa sanin wannan abinda kawai zaka ja hankalin mai hankali ka ja tunanin mai tunani a kai shine ji tsoron Allah ya tana zai koma ga Allah inna rabbaka labil mirsa lallai mutum zai koma ga Ubangiji dukiya ko mai ka mallaka ba za ta hana ka mutuwa ba mulki ba zai hana ka mutuwa ba zaka mutu kuma Ubangiji ta Allah zai maka hisabi ranar tashin kiyama to duk mai hankali dai ya tana haka to sai ta yake lissafi ya sake lale ba irin wanda ya lalo ba a da don wannan jirgin ruwa ne da ba zai kasa gaci ba.